zuwa 25 ga wata na 4 miladiya ta 2022. Insha Allah kal ada, kamar yadda aka saba, za mu ci gaba a cikin fadakar da kawunan mu karkashin inuwa ta addinin Allah mai makin tafsir al-Qur'ani mai girma. A yau nake so zan yi magana akan wasu gabbai da suke da muhimmanci a cikin rayuwar da ta shahi yau da gobe. A cikin tafsiri mun zo karshen suratul Inshiqaq, kenan insha Allah ta'ala matashiyar karatu na gaba zai kasance farkon suratul Mutaffifin. Kafin mu kai zuwa ga farkon ita wannan sura, abinda nake so in tunatar da kaina, in tunatar da ƴan uwana a cikin wannan zama da muke a yau na 24 ga wata na Ramadan, magana ce akan wata gabar take da muhimmanci kwarai da gaske, wanda wannan gaba ce wadda iya da kyau kwarai da gaske mu bata kulawa, mu bata himma saboda irin muhimmancin da take da. Dubi zuwa ga cewa lalle al'umma ce wadda tana rayuwa ƙarƙashin inuwa wanda yake na addini, to wannan kasancewar inuwa addini da ake rayuwa a kai, to wajibin mu ne zamanto a ce za mu kokari kuma rayuwar tamu ta kasance akan abin da ya shafi addinin. Wannan zai zamanto yana da muhimmanci sosai insha Allah ta'ala. Gabar da nake so in yi magana a kanta ita ce abin da yake da alaƙa da yara ko kuma iya, saboda su da yara su ne goben al'umma, sannan kuma a lokacin da suka zamanto sun nagartu sun yi kyawu, halinsu ya zamanto mai kyau ne, wannan zai bayu zuwa ga cewa al'umma ta zamanto al'umma ce mai kyau. Idan yara matasa suka lalace suka gurbace suka sangarce, to wannan kuma yana bayuwa zuwa ga cewa al'umma a gaba ta zamanto al'umma ce wadda kowa daga cikinta yana kuka fatan mu Allah subhanahu wataala ya ruwa mu nasiri. Amma kafin in kai zuwa ga magana akan abin da ya shahi hanyoyi ko kuma gaban da suke da alaka da tarbiyantar da yara, ina ga iya da kyau mu yi magana akan wani gaba wanda muhimmancin shi iya da gaske, wanda muhimmancin shi ne ƴan uwa maza da mata, allazina hurrimu min ni'matil aulad, wanda Allah subhanahu wataala ya haramta musu ni'ima ta yara. Akwai wanda zaka ga ya gama rayuwar shi da auren da komai amma kuma babu yara, to akwai wanda Allah ya haramta musu haka bai ba su wannan ni'ima ba. Allah ya haramta musu wannan ni'ima ta yara, to tunatarwa zuwa gare su bi anna Allah azza wa jalla huwa al-hakim alladhi la yukhdim, mu sani cewa Allah mai girma da buwaya shine al-hakim, Allah shine mai hikima, sannan kuma hikimar da alladhi la yukhdim Allah baya kuskure, duk abin da kaga yayi shine daidai, idan kaga ya baka shine daidai, idan kaga ya halaka kuma shine daidai, ba mance ki bai ba kuskure ka akai ba, a haka ya ga dama kuma haka din shine alheri a gare ka. Ubangiji subhanahu wataala al-alimul ladhi la yajhalu ar-rahimul ladhi la yazlim, la yazlim shine mai masani wanda baya jahiltar abubuwa, babu wani abin da yake jahilci ne ga Allah subhanahu wataala, sannan kuma Allah rahimun ne mai tausayi ne, duk wanda kaga bai bashi ba tausaya mishi ne shi sai bai bashi ba, kenan duk abin da Allah subhanahu wataala ya zartar akai ka tabbatar da cewa ka rungumi wannan abin da hannu biyu. Ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum, sai ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. So da yawa dadan zaka kiyamato na ba cikin rayuwarka, ashe wannan abin da ka kiyamatan nan shine alheri a gare ka, so da yawa zaka so wani abu ashe wannan abin da ka so sharri ne a gare ka, sai Allah ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah shine ya sani mu ba mu san komai ba, saboda mu abin da muke duba kai dai yanzu a baka dashi kake dubawa, amma baka san badan nan ya zai kasance ya abubuwan da za su biyo baya duka wanda baka san da su ba. Da haka idan Allah subhanahu wataala ya jarrabi bawa da rishin samun karuwa na diya, to wannan kada ya sa shi ya zamanto yayi kasa a gwiwa ko kuma ya zamanto yana jin wani takeici a cikin rayuwar shi, ko kuma har ya riga ma cewa kaman ba a kyauta mishi ko ba a mishi adalci ba. Sannan ya sani cewa iya daga cikin rukunin imani, lalle Ubangiji subhanahu wataala ya dora wajibi ne akan mu yi imani da waɗannan rukunai, wanda daga cikin rukunan nan akwai imani da kadara, abinda Allah kadarta maka to dole kai imani da shi. Ya zo a cikin hadisin Umar ibn al-Khattab, Allah kadarta a gare shi yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake bayani akan cewa imani an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi. Imani shine mutun yayi imani da Allah, yayi imani da malaiku, yayi imani da littafai, yayi imani da manzanni, yayi imani da ranar lahira. Na shidda shine imani da kadara na alheri ne ko kuma wanda yake na sharri ne. Kenan idan Allah subhanahu wa ta'ala kadarta an yi duk hanyoyin da ya kamata a bi an bi, amma har zuwa samu gaguwa ba, so sai a yi hakuri da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kadarta. Da haka wajibi ne akan dukkan mutumin da yake kan wannan hali, fasbir ala qadrillahi wa qada'ihi, kai hakuri akan kadara ta Ubangiji da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma wa kun ala yaqinin mutlaqin bi anna ikhtiyarillahi, ka sani cewa lalle zabin da Allah ya maka huwa alkhairu, shine alheri a gare ka. Wa laqad wa'ada Allahu as-sabirin bi khayri ad-dunya wal akhirah, Allah yayi alkawali ga waɗanda suke masu hakuri cewa suna da alherin duniya da lahira. Allah yake cewa wala nabadu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i. Na'am.
Wala nabadu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwal نقصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.
وَبَنْجِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كِتَابَ وَلَنَبْلُ وَنَكُنْ تَبَسَّمُ جَرَّبِينَ. Shi fa rayuwar da kake gaba ɗaya jarrabawa ce, sawa'un kana shu'urin haka ko kuma baka shu'urin haka, a cikin jarrabawa ne. Duk wanda yake cikin duniyar nan cikin jarrabawa ne. Kadarta kanka kamar ka je ka shiga sal ta examen, an baka adadin lokaci, an baka tambayoyi, an baka lokaci da komai da komai. To yanda wannan abin yake, haka kai ma rayuwarka, rayuwa ta, rayuwarmu gaba ɗaya kake. Duk abin da muke cikin jarrabawa ne muke. Ubangiji yake cewa wala nabadu wannakum, tabbas za mu jarrabe ku bi shay'in, da wasu ababe min al-khawfi, wani bangare na abin da ya shafi tsoro da yunwa da ragowar dukiya, sannan kuma da ragowar rayuka da na mutuwa, wa thamarat, sannan kuma da abin da ya shafi marmari. Allah ya ce ƙarshe wa bashiri sabiri, Allah ya ce ka ba da albashiri ga dukkan mutumin da ya haƙuri, dukkan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddarta musu cewa baya aihuwa kuna makamancin wannan sai ya yi haƙuri. To wannan haƙurin da kai, Allah ya ce a baka albashiri. Albashirin mai za a baka, waɗanda alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, wanda Allah ya jarrabe su da irin wannan musiba, irin wannan suka daga baki suka ce mu lalle daga Allah muke, kuma zuwa gare shi za mu koma. Kenan aka istirja'i, aka maida al'amari zuwa ga Allah subhanahu wataala. Wannan mutane sakamakon da Allah zai musu, ulaika waɗannan mutanen alaihim, a gare su salawatun adda'a, ko kuma ka kira shi da suna gafara, min rabbihim, daga wajen ubangijinsu, wa rahma, sannan kuma da rahama. Allah ya ce wa ulaika humul muhtadun, waɗannan su ne shiryayyu. Kaga anan Allah subhanahu wataala ya musu alƙawalin alaihim salawatun min rabbihim, suna da adda'a daga ubangijinsu, ko kuma suna da rahama daga ubangijinsu, sannan kuma waɗannan mutanen su ne waɗanda suke shiryayyu. In jiwa in ji Allah subhanahu wataala, me yasa Allah ba waɗannan bayin wannan matsayin? Saboda haƙuri da suka yi. وعد الله الصابرين وعدا عظيما الا يا موسى القولي القولي بغيرما كما ان yake ambata a wani wuri inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, lalle sani cewa ana cikawa masu hakuri ladan su ba tare da wani hisabi ba, yani sakamakon su Allah zai ba su a matsayin gwaggwaba. Sannan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair, manzo Allah ke ce abun mamaki game da abin da ya shafi mai imani, yace al'amarin shi gaba ɗaya alheri ne. Walaysa zalika li ahadin walaysa zalika illa lil mu'min, babu wani wanda al'amarin shi gaba ɗaya zai zamanto alheri in ba mutum mai imani ba. Waye mutumin nan mai imani? Shine wanda in asabatuhu sarra'u shakara fa kana khayran lahu, idan wani abu ya same shi na jin dadi shakara sai ya godiya ga Allah sannan kuma fa kana khairan lahu wannan abu sai zaman to alheri ne a gare shi a daidai lokacin da kuma wa in asabatu darra sabara fa kana khairan lahu manzon Allah ya ce idan wani abu ya same shi na ba dadi wanda zai ji a jikin shi to nan ma me zai sabara sai ya hakuri fa kana khairan lahu kuma wannan abin da yake shi ba dadin sai zaman to alheri ne a gare shi kaga kenan idan Allah ya jarrabe ka da rishin ayyuwa karka dauka ce a duniya ta zo karshe wani abu ne wanda yake jarrabawa ce kai hakuri ka jure ki hakuri ki jure ki ci jarrabawa ka ci jarrabawa fa dunya la tadumu ala halin ka sani ce duniya ba ta dawama akan hali guda daya fa qad yu'ti Allahu al-insana al-mala thumma yasluhu ka sani ce Allah zai iya ba dan adam dukiya sannan Allah ya amshi wannan dukiya ko kuma Allah ba shi iya ko Allah ya amshi wannan diyan nasu mutu gaba daya yanzu misali mutumin da yake da dukiya ya saba da dadin dukiya yana tafantabawa yana ta abubuwa kuma la'alla wannan dukiyar ta ja mishi yankon jini da yawa a wajen mutane saboda ya rike baya ba su yanzu ana cikin haka kuma kawai sai Allah ya jarrabe shi wannan dukiyar sai ta zama ta babu ita me zai rika cewa da ma talaka ne shi da bai san da wancan dadin ba Allah ya bashi iya sai Allah ya zo jarrabe shi gaba ɗaya kuma Allah ya amshe shi kaga me zai ce da ma bai samu ba saboda yanzu babu su da haka to ubangiji subhanahu wataala shi yake kaddara abubuwa duk abin da kaga ya kaddara maka shine alheri a gare ka da haka zamu samu cewa annal muslima huwa al-insanu al-wahid alladhi ya'lamu kayfa yata'amalu ma'a al-ibtila da haka wallahi ka gode wa Allah ki gode wa Allah da kake matsayin musulmi me yasa saboda shi musulmi shi kadai ne dan adam kin da ya san yanda zai yi ta'amuli da abin da ya shahi jarrabawa fa huwa ya'lamu anna al-ibtila'a sunnatun jariyatun ala kulli al-bashar ya san cewa jarrabawa wata sunnar Allah ce a ban kasa wanda tana gudanuwa akan halittu gaba daya da haka kai ma Allah ya jarrabe ka da rashin aiwa sai kai hakuri sannan kuma musali wa anna ashaddan nasi bala'an al-anbiya usumul amsal fal amsal kamar da zuwa cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗanda sun kaka kowa jarraba su a cikin mutane su ne annabawa sannan makamantan annabawa a imani kenan za su biyo bayan annabawa da imani da haka fa yantaqil mu'min al-bala' mutum musulmi abinda ya kamata a gare shi mu'mini a lokacin da wani bala'i ya zo to ka tarbe shi da bi sadri rahabin wa bi qalbin radin mutma'in ka amshi abin sannan kuma ka yarda sannan kuma ka tsaya ka rutsu kai abinda ya kamata amma da yawa zaka ga idan jarrabawa ta zo ba kowa yake iya juriya ba ba kowa yake iya juriya ba kamar yadda karin bayani zai zo akan haka insha Allah zaka samu wani daga jarrabawa ta zo sai ga ya rike da wata kila bar musulunci ba kuma makamancin wannan sannan kuma ka sani cewa lalle a cikin harakan da ya shafi rushin aibuwa tsakanin namiji da mace waye abin ya fi ba wahala namiji ko kuma mace abin ya fi ba mace wahala saboda so da yawa a hirar rake da ake kora makamancin wanda za ka ga idan ba a samu mutane da tsatsu ba kowane lokaci za su kasance karkashin me karkashin zargi ana kwara mata ana ce har yanzu shi kora makamancin wannan sannan kuma Allah shi ma ƴan uwan shi ko mahaifiyar shi ko mahaifin shi ko ƴan uwan shi su riga ta nuna irin mace ce tunda ka aure ta har yanzu ko ai ba kaza 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 idan ka samu marasa imani ko sun ba abu inda aka dusa sai su riga kwara mata akan cewa wai ta ita aibu alhali kuma ta ba take ba bayan take ba da ba Allah subhanahu wa ta'ala shi yake kyautar haka lalle mace ta yi cutuwa a wannan bangaren bi mas'alati adamil injabi walidhalika malai yake cewa dan haka mahmud al-misri yake cewa fa ana astazinu zawj fi an ukhatiba zawja bi tilkal kalimat asa Allah an yaj'ala tilkal kalimat sababan li ridaha bi qada'illah yace ina mai neman izini a cikin wannan rubutun da nayi cewa zan ambatawa matarka wadda ta rasa wannan ni'ima na aihuwa da wasu kalmomi la'alla waɗannan kalmomi su sanya ta yarda da abin da Allah ya kadarta a farko ma yake cewa uhtahu la taquli yake yar uwa karki faɗi cewa limaza harrama lillahu ni'matal walad karki taba cewa me yasa Allah haramta mini ni'imar da minai me yasa aka ba wacce ni banda kaza kaza kake wannan bal abinda ke kanki shine ki rika tuna kam asbaghallahu alayki minan ni'am cincurun ku ko kuma da dandazon ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala da yake akan ki kawai dan ba baki aiwa ba shikenan sai zamanto wannan abin zaki dauke shi a matsayin ma'aunin da zaki rika tuhumar Ubangijinki subhanahu wata'ala a kake haka karki haka idan kika rika tuna ni'imomin Allah subhanahu wata'ala a gare ki a wannan abu a lokacin zaki ji cewa lalle imaninki da Allah yana nan kuma imani ne wanda zai kawo saboda Allah shi yamin kaza wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda zaka kulga sai Allah ce ba za ku iya ba innal insana lazalumun kafar shi dara mai yawan zaluntan kashi ne ko mai butulcewa ne amma idan da zaka ilga ni'imar da Allah ya maka ni'imomi ga sunan burjik kuma wallahi summa tallahi wadanda baka sani ba a cikin ni'imomin Allah su suka fi yawa suka lullumka abinda ka sani me ka sani a ciki ba abinda ka sani dan abinda ka sani bita kariya kariya ba to ni'imomin nan ga sunan burjik to kirika tana cewa Allah yake ni'imomi da yawa bal innal muslimata ta'rifu annal bala'a ni'matun wa mihnatun min indillahi tahtaju ila shukri wa laysa mihnatan tahtaju ila sabr sannan kuma mace mai imani lalle za ta ji cewa idan wani bala'i ya zo misali magana da ake na rashin aihuwa to ta tabbatar da cewa kenan wani abu ne wanda jarrabawa ce daga Allah subhanahu wata'ala abinda ke kanta shine ta amsata runguma da hannu biyu biyu wannan abin zai sa darajarta ya zama daraja ne mai girma a wajen Allah subhanahu wata'ala sannan kuma Allah yana jarraba bawa gurgudan iya imanin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal yace yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi ana jarraba mutum gurgudan iya addinin shi sai kaga wani mutum addige a gigice amma kuma hallo bautan Allah bai kamu ba amma bangaren da ya shahi rayuwa ba kana ga babu wani abu a hannun shi ko baka manci wannan to jarrabawa ce Allah yake jarrabar bawa hasba imanihi gurgudan imanin shi fa in kana fi dinihi idan zaman to wannan mutum a cikin addinin shi akwai ƙarfi ishtad da bala'u to bala'i jarraba da abu sai zaman to ya kan saboda shi ka hehe ne zuciyar shi kamar dutse take tsaye take cak akan yarda da abin da Allah ya kaddarta mata amma wa in kana fi dinihi riqqa idan zaman to addinin wani dama sama sama ne kale kale ne dama gashi nan su kamar sun mu'amalo kamar sun magabaru shi dai gashi nan muzabzab bai da zalika to imani dama ba wani imani bane tsaye ne to shi ma sai a ubtiliya shi ma sai a jarrabe shi ala qadri dinihi gurgudan addini shi mazalla ke cewa ma yabrahu albala'u bil 'abd hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ardi wa ma 'alayhi khabiya jarrabawa da Allah zai rika jarraba bawa mai imani wannan jarraba ba zai rabu da mutum mai imani ba har sai bawan nan mai imani yana tahiya a ban kasa wa ma alai khati'a babu wani zunubi tare da shi saboda wannan jarraba da kake ciki mai ake maka zurbanka da kake kankare maka misali har ka kasuwa kake wannan abu ya kiya zurbanka da kake kankare maka in dai ka dogara ga Allah subhanahu wataala baka shiga kame kame ba idan Allah ya jarrabe ki da wata aboki ya zama marar daɗi idan Allah ya jarrabe ki da rashin aihuwa misali Allah ya jarrabe ki da uwayen miji wanda suke masu fitina kika ta hakuri kika jure to wannan juriyar da mutum zai rika yi zunuban shi ne za a rika kankare mishi har sai ka wayi gari yamshi alal ardi wa ma alaihi khadi'a ubangiji subhanahu wataala kuma ya bada labari dama shi mutum mai imani dama abin jarrabawa ne Allah yake cewa a farkon suratul ankabut alif lam mim ahasiba an-nasu
alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين
bayan harufa guda uku wanda ubangiji subhanahu wataala ya bude wannan sura da su wanda Allah shine wafi sani akan abin da wannan harufa suka kumsa Allah ya ce hasiban nasu an yutraku washi mutane suna sambahanin cewa a nutraku za a kyale su haka nan karazibi an ya kudu amanna kasancewar sun ce sun yi imani wahum la yuftanuna ba a jarraba su haka kawai ki ce kin yi imani sai kyale ki ta wata yawa a akwai jarrabawa da za ta biyo baya Allah ce walaqad haqiqa fatanna alladhina min qablihim mun jarrabi waɗanda suka gabace ku a jarraba wannan da Allah subhanahu wataala yayi a gare su fala ya'lamanna Allahu Allah ya bayyana suwa ne ne alladhina sadaqu suka yi imani imani na gaskiya kuma imani da gaske wala ya'lamanna al-kadhibina kuma Allah ya bayyana waɗanda suke maƙaryata ne ba imani gare su ba daga cikin mutane akwai wanda in fitina ta same shi zaka ga ya bar Allah subhanahu wataala gaba iya kuma wani abu da ba wanda wannan kuma yana faruwa to kuma da yawa zaka samu kuma wasu daga cikin waɗanda Allah subhanahu wataala ya zamanto bai arzuta su da wannan aihuwa ba sai kaga sun kasa jurewa wannan abin da Allah ya kadarta musu sun kasa jure shi alhali sun bance cewa maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna izamal jaza ma'a izamil bala'i wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu sukh manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle mu sani cewa girman sakamako iya da alaka da girman jarrabawa iya yanda Allah ya jarraba ka iya yanda kuma Allah zai baka lada da yawa kina jarrabawa da yawa lada da yawa sannan kuma jarrabawa kadan lada kadan sannan wa inna Allah idza ahabba qauman idan Allah ya so su mutane me yake musu ibtalahu sai Allah ya jarrabe su faman radiya duk wanda ya yarda ya rungudu wannan abin da Allah ya jarrabe su da kadarin nan falahu ridha to wannan mutumin ya samu yardan Allah wa man sakhita wanda kuma ya kusata ya nuna halin rashin yarda ya nuna cewa fa kai ba za a zauna lafiya ba saboda ya shiga cikin hali kaza falahu sukh shi ma wannan mutumin ya gadarwa kanshi samu fushin Allah subhanahu wataala da haka dan uwa musulmi dan uwa musulma mu duba da kyau mu gani lalle dukkan wanda Allah ya jarraba shi a bangaren da ya shahi rashin aihuwa to ya hakura ya maida al'amarin zuwa ga Allah subhanahu wataala ka rika tuna kissar al-khidr tare da annabi Musa alayhi salatu wassalam abin Allah tabbata a gare su a gaba daya annabi Musa alayhi salatu wassalam an tambaye shi waye kowa sani a ban kasa sai ce ana yace ni Allah ya ce mashi a ba kai bane ba je ka gaba ruwa kaza akwai wani bawa daga cikin bayin mu mun bashi ayoyi mun bashi hikima mun bashi kaza annabi Musa ya je iske shi ya hadu da shi bayan tattaunawa dai annabi Musa ya zama a matsayin almajirin khidr mana za su yi tahiyya a cikin tahiyyar nan da suke yi Allah ya ce fanṭalaqa hatta idza laqiya gulama
fanṭalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalahu qala aqatalta nafsa qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ja'ta shay'an nukra
anan annabi Musa alayhi salatu wassalam suna cikin tahiyya sai ga annabi Khidr kawai ya ga wani yaro kawai sai duki yaron kawai sai kwala shi da katanga ya kashe shi shine annabi Musa yake ce mashi a qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin ya za ka kashe rai ba tare da rai ba shi abinda annabi Musa alayhi salatu wassalam ya sani a shari'a ana kisa idan zaman to an yi mi a bangaren kisasi wanda ya kashe a kashe shi annafsu bin nafsu kenan wanda ya kashe a kashe sai ce a qadarta nafsan bi ghairi nafsin zakiyatan bi ghairi nafsin yace la qarjita shay'an nukra ka zo da wani abun kyama wallahi ya za a yaro yana giggilma yana yawo haka kawai ka ba kashe shi to amma labarin ya biyo lokacin da annabi Khidr yake bashi labarin abinda ya sa ya kashe wannan yaron sai yake cewa ammal gulam fa kana abawahu
ammal gulam fa kana abawahu minaini fa khashina an yurhikahuma tughyanan wa kufra fa aradna an yubadilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqraba ruhma
na'am Ubangiji subhanahu wataala yake bada labarin abinda Khidr ya faɗi wa annabi Musa shi yanzu yaron nan da ta duka na kashe wa ambal gulam fa kana abawahu mu'minin uwayen shi da uwar shi da uban shi masu imani ne fa khashina an yurhiqahuma ughyan wa kufra girman wannan yaron da kai kawon da zai rika yi zai iya kai uwayen shi zuwa ga jijji da kai da kafircewa Allah subhanahu wataala da haka me ya kamata a yi fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran sai muka so ubangiji ya sake musu wannan dan ya masanya musu da wani dan da khayran minhu yayi alheri saboda wannan wanda na kashe zakatan ta bangaren sarkaka wa aqrab ruhuma kuma ya zama to mafi tausayi ga uwayen shi kaga annabi Musa alayhi salatu wasalam abin da ya sani kenan shi ma annabi Khidir abin da aka mishi wa'ayi cewa wannan yaron a kashe shi saboda zai zama to kalubale ga uwayen shi anan idan muka tsaya nawa ne daga cikin mutanen da suke aihuwa diyar su zama to musu kalubale a gare su da yawa yaro ne gashi nan yarinya ce ga ta nan amma sai akai matakin da uwar ta rika cewa lokacin da nazo aihe ki dama zamne ki ne kika mutu ko kuma lokacin da aka zo aihuwa dama zamne dan aka yi mutu me yasa saboda dan gonda babu da shi gonda babu da shi ya kama wata hanya wanda ya sa uwayen uku banda jaraba da tashin hankali a rayuwarsu ba abin da suke gani a dalilin wannan yaran nasu kaga uwa tana kuka akan diyarta halayen da take ko kuma akan danta halayen da yake yanzu wannan uwar da wannan uba inda sun san yaran nan haka yake da tun karin farko kuma ai sun roki Allah kai ba su wannan yaran to ke da aka hana ki aihuwa la'alla ya zamanto irin wannan abin ne Allah ya kare miki shi saboda ki zo ki zauna salim alim ki sallah a nitse ki azumi a nitse ki komi ki a nitse na ibada amma ka zo ka aihida kullum kana yawo baka justice baka gidan sarki baka gidan alkali baka gidan nane baka gidan shi da suna gidan sarki kai ne feji kai ne komseriya kai ne wane ne kullum ana shari'a kullum ana ka kara to da ka mutum ya rika tana in Allah ya hana ka abu kawai hakikin shine ne kar ka zargi Allah subhanahu wataala sannan bayan shi mu sani cewa lalle abin da ya shahi aihuwa idan ubangiji subhanahu wataala ya kadarta kuka aihuwa to akwai sababan da ya kamata ku bi da hanyoyin da ya kamata ku bi da kuma sau da yawa anan ana samun wasu su faddare wa Allah wata ta je gidan boka wata ta je gidan dan tsugu wanda shi abokancin ne zai mata aiki ne suna ne daban-daban amma aikin kusa iri ɗaya ne saboda irin abin da ake aikatawa na ba daidai ne ba da faddare wa Allah subhanahu wataala da hutu na hutu da Allah to akwai sababin da addini ya yarda wanda ya kamata mutum ne yanzu mata saboda wata ka'a mata gori wata gwammace ta je ta ba ma wani bokan ko kuma ya zamanto mai aiki irin na bokan yayi amfani da ita idan ya zamanto namijin ne mai matsala ta ɗauki juna biyu na ta kawo ɗan wani mutum wanda yake waje ta kace ta sa cikin gidan wannan bawan Allah wanda sau da yawa akwai wanda gado kawai suke dubawa ke yanzu in ya mutu wa zai gada kaza 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 da sauransu sai ta tashi ta tada hankali duk wata shirkar duniya wallahi ba irin shirkar da ba a yi saboda a samu karuwa a samu aihuwa shi kuma aihuwa wa yake bada shi Allah yake bada shi Allah yake bada shi in ya ga dama ya ba ku ku yi godiya ga Allah idan bai ga dama ya ba ku ku koma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya tsare lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi yahabu liman yasha'u
ina lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha ويجعل من يشاء وقيما إنه عليم قدير
أي هو أن الله نشيك بادا وانده قداما دكو وانده الله بباشي مباب وانده إسي باشي كودا كنجي كنيون سنكولين كنيون شركين كنيون وائي حقولي نتيك كاسي كدوغرق الله داما الله قدر تزاك سامو إنك جاكي سامو wallahi Allah kadarta zaki samu nawa wadanda Allah bai kadarta ba an yi shirkan an yi hutu na hutu da Allah ba abinda ba ai ba na tsiya da rashin sanin ya kamata a cikin haƙƙin Allah amma ko ba samu ba in kin ga kin samu Allah baki ya habu liman yasha'u inathan Allah in ya ga dama sai ya ba wani kyautan iya mata zalla jam'u muannasu salim mata ne iya shi gaba daya wanda kuma adam ana samun matsala irin na jahilci da jahiltar ubangiji da rashin sanin waye Allah hakka ga wai wannan namiji ake bada labari shi wai yana ba wai yana jan kunnin matar shi wa in kika saki aihomin mace wallahi gidan nan sai mana kada kuma wallahi da gaske ne mutun ne ya fara biyu a duniya za a yi gida mari mace ta biyu mace ta uku mace ta hudu mace aihuwar ta na shidda ta aiho mace yake cewa wa in kika saki aihuwa mutun mutane mace kai jahili wannan jahili shi ne da rashin sanin wani ne Allah Allah shi yake bada su wani Allah ya ga dama ya bashi matan kadai sannan kuma wa yahabu liman yasha'u wani kuma Allah sai bashi mazan zalla maza ne gaba ɗaya babu namiji ko babu mace ko ɗaya a cikin su aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa ko kuma Allah ya hada tsakanin biyu a ba su maza a ba ku matan gaba ɗaya ɗiyanki maza da mata ne duka Allah yake wannan wa yaj'alu man yasha'u aqima kuma ya sa wanda ya ga dama ya zama bakara ne baya aihuwa to wanda Allah ya sa shi bakara da duniya gaba ɗaya ta hadu wallahi bata isa mata sabar mishi da ɗa daga ku dogara ga Allah subhanahu wataala ku maida al'amuran ku zuwa ga Allah ku tashi ku dauki sababin da addini ya yarda a matsayin sababi ne sababan su ne kamar haka abu na farko iqamatu tauhid lillahi azza wa jalla tsayar da tauhidi dayanta Allah subhanahu wataala kai da kafa amma wannan imanin na sun mu'amalu sun kafaru na kafa ɗaya a waje kafa ɗaya a ciki na kece boka kece malam kece wane ne kuma ke ce addu'a kina roƙo Allah kuma ke ce zaki ta gidan boka a yau surkulle to irin wannan in shekara dubu nawa zaki ba ruwan Allah da ke me yasa saboda baki dayanta abun zuwa ga Allah subhanahu wataala ba Allah shi kadai yake bada ba a sa mishi kishiya iqamatu tauhid fa inna man aqama tauhid fi qalbihi duk mutumin da ya tsayar da tauhidi a cikin zuciyar shi to fa inna Allah yuyassiru lahu alkhaira Allah yana sauƙaƙe wa wannan bawan alherin duniya da lahira ka tsayin daka akan ɗayanta Allah subhanahu wa ta'ala babu wani shirkace-shirkace ko wani ɗaure-ɗaure ko wani rataye-rataye duka babu su ka gama ce mata aihu an ba ta wannan ta rataye an ba ta wannan ta kumsa an ba ta wannan ta yi wane ne duka kuma babu wani bayani amma kuma a daidai lokacin da wannan rataye-rataye da ta yi da wannan ɗaure-ɗauren da ta yi la'alla ta bar Allah subhanahu wa ta'ala sababi na biyu shine addu'a shine yin addu'a duk bawan da ya kafe akan addu'a to wannan bawa sai ya bada mamaki a cikin rayuwar shi sawa'u ne zaman to harakar aihuwar ne harakar rayuwa ce yau da gobe wallahi duk mutumin da yake da naci akan addu'a ka rubuta ka ajje rayuwar ka sai ka rese yanzu a yau zaka ga zaka huto harakar bafatar rayuwa sai kai awa 10 ana kwamba da kai awa 10-12 wani ya sha 4 wani ya sha kaza amma minti nawa ka dauka kana roƙon Allah a cikin dare kahin ka fito akan ce Allah ya taimaka maka cikin al'amun abin da zaka fuskanta a rayuwarka minti nawa dan ka samu mutun ya wuni bai addu'a ba wannan abin ne mai sauki kuma alheri ke so ya samu ta wace hanya ka tsaya ka dukufa akan addu'a duk mutumin da Allah ba shi nacin addu'a to wallahi wannan mutumin ya more wa rayuwar duniya da lahira sai ya samu duniya kuma wallahi sai ya samu lahira da izinin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala hayyun karimun yastahi idha rafa'a ar-rajul ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran kha'ibatayn Allah mai girma da buwaya kumya gare shi karamci gare shi yana kumyan bawa ya daga tafin hannun shi biyu yayi addu'a Allah ya maido wannan tafin hannu guda biyu sifran babu komi kha'ibatayn tababu Allah baya haka ka tsaya ka naci karka ce a addu'an nan ku an yi ta yi kaga mutum ya faɗi matsala ka ce to ana ce da addu'a sai ya ce maka a mallan addu'a ma wallahi ana ta yi dai abin da ya yi a hankali to ai addu'a ba lokaci gare ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal ana amsa wa ɗayan ku addu'a matakar bai gaugawa ba me ya gaugawa ya ce da'autu wa da'autu nayi addu'a falam yustajab li ba amsa wa ba to wannan shike nan dama ba za a amsa maka saboda ba irin ka ake amsa ma addu'a ba da haka mutum ne naci akan addu'a misali na farko daga cikin abin da ya nuna addu'a ta ba da aihuwa misalin da ubangiji subhanahu wataala ya ba mu shi a cikin alqur'ani mai girma game da annabi zakariya an dora mishi wakilci ko kuma yaunin kula da maryam diyar gidan imran a lokacin da yake kula da tarbiyyanta kula da ita kula da kai kawanta sai zamanto yanzu duk lokacin da ya shigo wajen ita maryam zai samu wasu abubuwa kullama dakhal alaiha zakariyal mihrab
kullama dakhal alaiha zakariyal mihrab wajada indaha rizqa qala ya maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab
annabi zakariya duk lokacin da ya shigo dakhala alaiha zakariya almihrab wajada indaha rizqa duk lokacin da ya shigo dan kewaye ko sauma'a ta ita maryamu sai iske wasu abubuwa na diyan marmari wadanda misali a sanyi ake samu su in yazo cikin zahi sai iske su wanda ake samu a cikin sanyi in yazo cikin zahi sai iske su ma da abubuwan da ya tabbatar ne ba a wannan yankin ake samu su ba kullama dakhala alaiha zakariya almihrab wajada indaha rizqa sai ce kai ya maryamu anna laki hadha ta ina kike samu wadannan abubuwa ai min aina laki hadha qalat huwa min indillah tace wannan abubuwan daga wajen Allah mai girma da buwaya ne yo ai abu ne sananne inna Allah yarzuqu man yasha'u Allah yana arzuta wanda yaga dama ba bi ghairi hisab ba tare da lisahin komai ba ba tare da wani ka'idan kaza ba ka'idan kaza idan Allah yaga dama zai arzuta wanda zai arzuta shi Annabi Zakariya bai aihu ba da yaga hali da Maryam take ciki ya ta gani nagartacciya kamamma tsarkakakka sai ga kai gaskiya shi ma ya kamata ya roki Allah Allah arzuta shi da da saboda da nagari jin dadin idanun ka ne yani qurratu aini abinda zaka kalla ne ido ka ji dadi a ce ga danka yana karanta qur'ani ga yake tana karanta qur'ani ga danka yana aikin alheri kaza ga yake tana aikin alheri kaza babu wanda ya kai ki jin dadi a cikin rayuwa annabi zakariya a lokacin shi ma sai ya roki Allah Allah ce hunalika da'a zakariya
rabba hunalika da'a zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا wanabiyan min as-salihin
a lokacin annabi zakariya hunalika da'a zakariya rabbahu anan annabi zakariya shi ma sai roki ubangiji shi ai fi zalikal waqti alladhi ra'a fihi zakariya karamatallahi li maryam da'a rabbahu mutawassilan wa mutadarrian a lokacin da ya ga karamcin da Allah ya yi ga maryam sai daga hannu shi ma roki Allah yana mai neman kusanci zuwa ga Allah yana mai kaskanta ga Allah yana cewa rabbi habli ya ubangiji ka mini kyauta min ladunka daga wajenka zurriyatan tayyibatan zurriya nagartacciya innaka sami'ud du'a lalle Allah kai mai jin addu'a ne Allah yake cewa faja'atul ijaba a lokacin da yayi addu'a nan faja'atul ijaba fi tawri wal lahza kai tsaye sai Allah ya ce addu'a da Annabi Zakariya ya Allah ce mu amsa kaga kayarsa wa ya roka Allah ya roka ka roki Allah da gaske da sakankan cewa da yaqinin cewa Allah zai baka amma fa duk mutumin da yake addu'a yana shakkan ko ayyu ko ba ayi ba ko ta amsu ko bata amsu ba bata amsuwa ubangiji subhanahu wataala yake cewa yana nan yanda bawa na ya tsammace yan din kai tsammani kike tsammani Allah zai karba to tabbas Allah zai karba idan kuma da ba ke ma shakkaki ko kun to kike to Allah ba zai karba ba annabi zakariya a lokacin Allah ya ce fanadatul malaikatu wa huwa yusalli fil mihrab sai malaiku suka yi shela suka kira shi yana tsaye a cikin mihrab inda yake bauta wa Allah aka ce mishi ai annallaha yubashshiruka bi yahya Allah yana maka albashiri da dan sunan shi ma yahya musaddiqan bi kalimatillahi sannan kuma shi dan daga cikin falalar da yake da girman da yake da mai gaskanta maganar Allah ne sannan kuma shugaba ne sannan kuma mutum ne wanda yake ba harakan lalata da mata ba aike shi bane ba wa nabiyyan min salihin kuma annabi ne daga cikin madagata waye roka Allah ke ma ki roki Allah wannan a wani waje kenan a wani waje Allah yake bada labarin Zakariya da yake cewa wa Zakariya idnada rabbahu
wa Zakariya نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين
وبنجي سبحانه وتعالى يكي تشيوا كتنا تنامس زكريا إذ نادى ربه النبي زكريا لوقتين دي كرا وبنجي جيش كدوبا أتكين كرا لدى بن دي أوفاني دشي ونقوم كيما إذن كتاشي روقون ألا يباك إيا تو كريتا روقون ألا دوتنا اللفظة يلا لمهم منشي قولي لغسلم يتي ربي لا تذرني فردا ya Allah kar ka bar ni kadai ya'ni ba tare da ba wa anta khayrul warithin Allah kai ne mafi alherin masu gadarwa mutum wanda zasu gaje shi kaga roƙon Allah yake rabbi la tazarni farda ka rike wannan ki rike ki rika gurme mai ta cewa rabbi la tazarni fardan wa anta khayrul warithin Allah kar ka bar ni kadai Allah ce fastajabna lahu kai tsaye muka amsa mishi wa wahabna lahu yahya muka bashi kyautar yahya annabin Allah ne kuma wa aslahna lahu zawjahu Allah ta muka gyara mushi matar shi da ba ta aihuwa ta kuma take aihuwa sannan waɗannan mutanen kuma daga cikin sirrin abin da yasa ubangiji ya amsa innahum kanu yusari'una fil khairat sun kasance suna gaugawa wajen aikata ayyuka managarta sannan kuma wayad'una suna kiran suna roƙon Allah ragaban wa rahaba suna masu kwaɗayin rahamar Allah wa rahabar suna masu tsoron azabar Allah wa kanu lana khashi'in sun kasance masu kaskantar da kai ne a gaban mu inji Allah kenan kai ma da zaka roki Allah ya baka arzuta ka da aihuwa ki roki Allah rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin sannan kuma a cikin roƙon Allah yake zamanto kina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kina mai kaskantar da kanki a gaban Allah nuna cewa ke ba kowa bane ba ke ba komai bace ba kuma kai ba kowa bane kai ba komai bane ba wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake sa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amshi addu'ar bawa wannan shine sababi na biyu ga dukkan mutumin da Allah ya jarrabe shi da rashin aihuwa kenan abin da zaka kula da shi ka kula da addu'a sannan kuma ka kula da tsantsantar da bauta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala abu na uku at-taqwa jin tsoron Allah sababul li'injabi al-awladi bal wa lihifzihim lalle mutumin da yake jin tsoron Allah to wannan sababi ne na ya samu da sannan ko bayan haka nan jin tsoron Allah yana sa Allah subhanahu wataala ya baiwa diyanka kariya ko bayan ka aime su Allah yake cewa man yattaqillaha
wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا
وبنجي سبحانه وتعالى كتوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا دوان دي كيجن سورا الله إن وجئر المسألة كشغطو الله سيباك مهتاك والنام indai akwai tsoron Allah tare da kai kiyaye dokokin Allah nayi kai na bari ka bari to Allah subhanahu wataala ba zai tozartar da kai ba sannan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai arzuta ka ta hanyar ba za to ba tsammani yanzu annabi zakariya kaga a tsari babu zancen ya aihu saboda an doki shekaru an kai shekarun tsufa ba aihu ba haka annabi ibrahim alayhi salatu wasalam shi ma ya kai shekarun tsufa babu hiran ya aihu abinda aka sani wanda suke cikin kuruce su suke aihuwa la siya ma mace to amma kuma sun kai shekarun tsuwa yadda kusan al'amarin aihuwa kawai an riga kare shi Allah ce to ni kuma a yanzu ne za ku aihu a can bayan da ake ga kamar shekarun da ya kamata a yi hunne ba a yi ba to yanzu kuma da ake ga ba a sare a yanzu da za a yi min haisu la yahtasib inda baka tsammani Allah yake cewa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbuhu Allah ya wadatar maka in ka kama Allah ya isa idan Allah ya so ka kowa ika idan Allah ya baka goyon baya to kowa ya janye nashi lalle ubangiji subhanahu wataala ya ishi mai imani a matsayin abun dogaro in ka dogara ga Allah an kare to waɗannan duka ubangiji subhanahu wataala yana ba mu labarin cewa lalle kaga tsoron Allah kenan zai iya sanya dan adam ya samu mahuta kamar da Allah yake ambatawa wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim
dhurriyatan di'afan khafu alaihim فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا
نما ubangiji kace wal yakhshal ladina suji tsoran alladina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan wadanda zasu iya bari a bayan su wata zuriya mai rauni kabar yara masu rauni me yake bukata wal yakhsha kaji tsoran Allah idan kaji tsoran Allah to lalle tabbas ubangiji subhanahu wataala zai jibinci lamarin su waɗannan abin da ka bari a baya kaga tsoron Allah kenan zai iya samar maka da da sannan kuma zai iya samar maka da ba iyan kariya a bayan lokacin da suka riga ka bar duniya sannan kuma wannan tsoron Allah yana daga cikin abin da zai ba iyan ka kariya kamar da Allah ba mu labari a cikin suratul kahfi yake cewa wa ammal jidaru fa kana li ulamaini
wa ammal jidaru fa kana li ulamaini yatimain fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا
ubangiji subhanahu wataala yake ba mu labarin daga cikin abin da ya faru tsakanin annabi Musa da annabi Khidr shine Allah yake cewa ammal jidaru annabi Musa alayhi salatu wasalam da shi da Khidr suna cikin tahiyya yanzu suka zo wani gari mutanen garin fa'abau an yi dhayyifuhuma suka nemi mafaka na bakunta mutanen garin suka kyale su kawai suna cikin tahiyya a cikin lungunan garin ko kuma titunan garin kawai annabi Khidir sai ga wata katanga kawai sai ya ce wa annabi Musa shiga kwaɓa laka mu gyara wannan katangar kar ta je ta faɗi annabi Musa ya ce ya za a yi mu yi aiki ga mutanen da mun zo bakuntan mu masu amsa sun iya a ƙarshe dai wanda katanga aka zo aka gyara yanzu lokacin da rabuwa annabi Musa da annabi Khidir ya zo sai annabi Khidir yake bai wa annabi Musa labarin cewa wannan katangar da muka gyara ta me yasa muka gyara ta ya ce wa ammal jidaru ka ga magana katangar na fakkana li gulamai ya kasance ta wasu yara ne guda biyu yara na kuma yatimai ne marayu ne fil madinati a cikin wannan gari wa kana tahtahu kanzun lahuma a ƙarƙashin katangar nan akwai zinariya ko kuma taskan arzikinsu wanda mahaifinsu ya bar musu anan wa kana abuhuma salihan babansu mutumin kirki ne ya mutu ya bar su kaga yanzu arzikinsu ne Allah subhanahu wataala ya turo da shi Khidir ya zo yake faman kare kenan aka gyara katangar kenan ba za ta faɗi har ta kai matakin da wanda yaran za su tashi kaga Allah ne ya ba dukiyar kariya har su ɗiyar su tashi su kai wannan matsayin yake cewa an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika su fitar da wannan zinariyar su rahama ce daga Allah yace wa ma fa'altu an amr yace annabi Musa waɗannan al'amuran da kaga nayi gaba ɗaya ban yi su ba da wani umarni nawa tun daga yaron da aka kashe da jirgin ruwan da aka kakkarya da wannan katangar da aka zo aka gyara ban yi su ba akan umarni bal yake cewa zalika ta'wilu ma lam tasdi alayhi sabra wannan shine fasarar abinda ka kasa juriyan hakuri akan shi to kaga anan shi ma waɗannan yaran an kare musu dukiyarsu a dalilin tsoron Allah da mahaifinsu yake da haka wallahi mutum in ya zama mai tsoron Allah ƙarshen riba a cikin rayuwa kenan rayuwar ka ta yi kyau ta ɗiyar ka ta yi kyau kuma gobe kiyama ku zama to in ajin tabarakallah a wajen Allah subhanahu wataala sababi na hudu al-istighfar mutum ya yi wata istighfari biki samu aihuwa ko baka samu aihuwa ba kai yawaita istighfari neman gafara a wajen Allah subhanahu wataala sababi daga cikin sababan da ake samu arziki na aihuwa ubangiji subhanahu wataala ya ambaci haka wa ya qaumi istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara
wa ya qaumi faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu samaa alaykum مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا
سننتك سورة هود ويا قوم استغفروا ربكم
ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين
وبنجي سبحانه وتعالى كتشوى النبي نوح عليه الصلاة والسلام كهدي ومتانيش استغفروا ربكم كنمي غفر وبنجيكم إنه كان غفارا الله كسبتمي يوان غفر تزربين إن كنت نبي غفر تزربينكم ميزين بيوبايا يرسل السماء عليكم مدرارا الله زي سكي سما تزوم مكو روا من يوا سنكم الله يقارا مكو غراكي الله يقارا مكو كرهنجيكي الله يقارا مكو إيا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا تكونا أن أرزكي الله زي تارا مكو سؤال ليلي ليلي إسلقفاري داك دمو تمن ديكي فاما دلشو أيوة يوي تنيمن غفر وجه الله سبحانه وتعالى الله سي الله زي أرزو تاشي a can cikin hudu Allah yake cewa ya qaumi astaghfiru rabbakum ya ku mutane na ku nemi gafara wajen Allah summa tubu ilayhi ku tubu zuwa ga Allah subhanahu wataala mi zai biyo baya yursilu samaa alaykum midraran wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tawallu mujrimin to haka duk mutumin da ya zama to istighfari shine abin da ka sa a gaba to wallahi wannan alama ce daga cikin alamun cewa Allah subhanahu wataala zai arzuttaka sannan istighfari iya da abubuwan mamaki kware da gaske samu lokaci ka zauna kawai ka rika astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi da kai adadin 100 ko kuma kai adadin 70 kamar yanzu a cikin hadisi ko kuma a ka bar shi ma a bude yani kawai kai tai iya yanda zaka iya wallahi zaka yi mamaki a cikin rayuwarka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yake cewa yana neman gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a wuni sama da su 70 a wata riwaya su 100 manzalla idan yi haka ina gani da kai dake min babu aula sanan bayan shi kuma Abdullahi dan Umar yake cewa kunna na'uddu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlis al wahid yace muna lissafa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zama daya idan muka zauna tare da shi a cikin zaman nan yana cewa rabbi ighfirli wa tub alayya ya Allah ka gafarta mini kai amshi tuba na innaka antat tawwabur rahim wa fi riwayatin aw tarwaya kuma innaka antat tawwabur ghafur sai manzo Allah sai mu ilga kafa 100 yana haka ko saboda haka wa kana Abu Hurairah yastaghfiru Allah Abu Hurairah kasance yana neman gafara Allah sai ya zauna ne ya kafa yayi ta ga neman gafara Allah subhanahu wataala to neman gafara Allah lalle wani abu ne wanda yake yana sa dan adam ya samu arziki sannan kuma yana sa dan adam ya zamanto ya samu diya kuma diya ma da suke mana ganta istighfari ya ciki abu sababi na biyar a gurguje shine al akhd bil asbab wal dhahab ila al atibba shine mutun ya dauki sababi na magani addini bi hana wal dhahab ila al atibba idan zuwa wajen likitoci kwararru a wannan bangaren matsalan mecece wane yake da tsakanin shi da matar shi in kai namiji ne kake da matsala ka tafi likita idan matar ce kake da likita ka dauke ta ku tahi ayi binciken da ya kamata ayi gurgudun hali la'alla zamanto addu'o'in da kuka yi Allah sai ya sauƙaƙe abin sai a gano menene matsalar kuma Allah ya sa maganin da za a bada sai Allah ya sa yi tasiri sai ku samu aikuwa kuma an yi haka da yawa dak ba laifi bane ba mutum bayan waɗannan abubuwan da aka ambata guda hudu sababin guda hudu cikon na biyar din su shine abin da ya shahi mutum ne kokari ya kula da zuwa kenan da neman magani amma ta hanyar da addini ya yarda zuwa wajen boka ko dan tsubu ba shi bane hanyar da ake samun aihuwa in dai ba wani shi misali maganin da za a baka dole zaman to yayi daidai da addini ko da misali a ce ai wacce ta tahi an mata abu kaza 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 ta samu sai a ce to shikenan wannan abin dan an yi wannan abin dan an gwada abin ya ci sai a ce to shikenan wannan ya halatta akwai diyar suke rubi aka haka a ce ba kyau ai ko aka aka yayi me da wace maka bayi ba lalle wa umli lahum ta take aiki akan ku da kai da shi gabaɗaya da kai da boka ta lalace Allah yake muku saboda idan Allah ya kama ku babu gero kubcewa Allah yana ma azzalimi inna Allah la yumli lizalim Allah yana ma azzalimi ta lala ji ta aikata ba daidai ba Allah ya kama shi da hujja cikakka da haka ka tahi wajen waɗanda suke a ilmance za a iya bincike a gane cewa abin nan kaza ne idan yana yiwa to an koma yiwa ka koma ka dogara ga Allah subhanahu wataala wannan ba wani abin damuwa bane ba ka tuna cewa duniya gaba daya ko ka aihu ko kakka aihu karewa za ta yi diyan kana da su a ya zamanto baka da su shi dai rayuwar gaba daya ba da wani za ta yi kenan me yasa ka tada hankalinka ka je ka saba ma Allah subhanahu wataala ko kai hutu la hutu da Allah saboda wani abin da ko ka mallake shi ko kakka mallake shi karewa zai yi kai ma kariya za ka yi kuma duniya ma kariya za ta yi dan me za ka tada hankalinka wannan bangare na farko kenan bayani akan abin da shi tarbiya kenan a fara ba fara bada hakuri ga waɗanda Allah ya jarrabe su da rashin haihuwa su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala su mai da al'amuran su zuwa ga Allah su bi waɗannan abubuwan da aka ambata la'alla Allah ubangiji subhanahu wataala ya arzuta su da abin da suke nema Allah subhanahu wataala ya mana tawfiq a gaba ta biyu shine wasu bayanai da suke da alaka da abin da ya shahi tarbiya lalle wajibi ne akan uwaye maza da mata su sanar da ɗiyansu al'amarin da ya shafi tarbiya kowa a yau an yarda babu saɓani ko ɗaya cewa tarbiya ta shiga cikin wani irin yanayi su waye suke rayuwa mu ne muke rayuwa mu ne muke rayuwa da ni da kai da ke da mu gaba ɗaya mu ne muke rayuwa waye ke rayuwa ba mu ne kawai kenan wajibinmu ne wanda suke uwaye su tashi su yi abin da ya kamata akan ɗiyansu don su ga cewa sun tarbiyyantar da yaransu uwaye maza ne ko kuma mata ne wajibi ne haƙƙi ne Allah ɗora akan kowa Allah yake jan hankalin uwaye cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum
ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghilahun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun
lalle wajibi ne ga dukkan uwa da uba su sai su tarbiyyantar da ɗiyansu ku kare ɗiyanku daga shiga wata wutar da ake hurata da duwatsu da mutane ubangiji subhanahu wataala ya ja hankalinmu manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowa an bashi kiwo kuma za a tambaye ka kan kiwon da aka baka da haka wadannan iya ni'ima ce amma kuma a daidai lokacin da fitina ce a gare mu ubangiji subhanahu wataala ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna lalle ku sani cewa dukiya da ƴaƴan na fitina ne a gare mu saboda in ku yi hankali ba hisu raba ku da Allah subhanahu wataala kamar Allah ya kara cewa ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la
auladukum الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون
ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya kula ku imani ku sani cewa lalle karda ka shedu ku karda dukiyarku da ƴaƴanku su shagaltar da ku akan ambaton Allah subhanahu wataala akan rishin ku tsaya tsayin daka ku yi abin da ya kamata akan haƙƙin ɗiyan nan naku wajibin dukkan mai imani ne namiji ko mace ya tsaya tsayin daka ya ga cewa ya tarbiyyantar da yaran shi saboda wannan shine aikin da yake sama kai shi in ku bai yi ba to lalle tabbas akwai abin da zai biyo baya abin da Allah subhanahu wataala zai tambaye ka akai na haƙƙin su waɗannan yaran da suka kai ba yanzu ka duba yaran da za ka ga yaran an aihe su an zuba su saman titi suna tagararran ba ko da sunan bara ko da sunan a haka kawai ka ga yaro malam dare fare yana yawo shine can shine can shine can ina mahaifin shi yake ina wanda ya aihe wannan yaran a zo da sunan addini a rika aikata wasu ayyukan da ana jawo addinin tsangoma alhali kuma addinin dama shi ma da wannan abu yana fada da shi babu wanda yace ka aihiyaro ka sake shi kai da ka aihiye shi kai zaka rike shi kai zaka tarbiyantar da shi kai zaka kula da shi kai zaka kula da cin shi da shan shi da inda zai zauna ina ya tahi daga ina ya dawo wannan duka haƙi wajibi ne akan ka amma kawai mutakalin sai ya ta abubu ya je aihiyo yara kawai kai sake su haka da sama hanya aihuwa addini ya ji hankali aihu kuma a daidai lokacin da ya ji hankali a kuma a ba da tarbiyya wajibi ne mutum ya aihu wajibi ne mutum ya ba da tarbiyya dan in ka aihu wajibi ne ka ba da tarbiyya dan haka wajibin mutum mai imani ne ya kula da diyan shi ka kula da yaran da suka zo da tsotsan ka kakkar ka jayewa mutane kana aibanta addini saboda kai ka aihu yara ka sake su a saman titi a hanyoyin da ya kamata a bi ai tarbiyya hanyoyi ne da yawa na farko daga cikinsu tun daga karan fari malam Hausa yake cewa maganin ka aika a fara yani ranan tun ranan wanka ranan zani ko ranan mai zai take cewa kenan tun daga fari a lokacin da magana yaro magana aihuwa magana ce take da alaka da aure a lokacin da ka zo aure ka san wanda zaka aura a lokacin da kika zo aure ki san wanda zaki aura waɗannan abubuwan guda biyu suna da matukar muhimmanci a cikin abin da shi zamantakewa sai kowa ne irin shi shi namiji so yake samu fara doguwa wace ce wane ne da sauransu idan mace so take ta samu mai kuɗi ko ma'aikaci babba kuna makamanci wannan kowa mai yake dubawa maslahar shi interest shi shi kaza yake so alhali idan za ka auri mace dole ne ka kiyaye ɓangarori kamar haka na farko kai a kalan kanka shin kana iya zama da ita shin ta iya zama da uwayenka mutum da yake auro mace ta zo ta riga zaki uwayen shi yanzu a cikin tafsirin na Ramadan anan malam da tafsirin malici ya karanta wata tambaya wai wata mace ce wai take fusatar take kira shi da suna take faɗin maganganu akan uwar mijinta wata kuma ta yi zagi wata baka mace wannan kaga dole ta iya zama da uwarka da babanka in kuka aihu ta iya ba su tarbiyya tana da kimtsi na addini da za ta iya kimtsa wani waɗannan tambayoyin duka in ka zo a neman macen da za ka aura dole ne ka yi lissafa waɗannan abubuwa amma ga abubuwar suke da muhimmanci duk ba ka yi lissafi da su ba ka je kana wani shirman banza sai ka auro ka kaka da gidanka sai ka gane cewa ashe mahaukaci ne kai baka da hankali duk abin da kake lissafi da kake tsammani duk ba haka nan ba ne duk yadda mutum yake da kyau idan ya zamanto cikin shi bai da kyau aikin banza ne ko kin ba za ka gani ba sai dai wanda ya kaba da labari ko da makamancin wannan da haka wajibi ne na farko namiji ya kula da wannan mace ita ma ta kula wannan baban wannan uba wannan mijin da za ta aura miji ne responsible yani mas'ul ne yana iya tsayawa akan responsibility idan take saman kanshi na gidanshi na inda za ku zauna abincin da za ku ci kula da yaranki tarbiyantar da su ya zamanto model mai kyau akan iyayenki ya iya yin wannan ko ba zai iya ba ko kuma shi zai koya musu shan taba saboda suka tashi tun suna yara yana shan taba me zai ana shan taba dole ki kula da waɗannan abubuwa dole ki kiyaye waɗannan abubuwa ki kula gurgurdan hali ki zamanto mutumin da zaki aura mutum ne wanda yake ya san abin da yake a cikin rayuwa in aka faɗi maka halin wasu mazajen wallahi halin su ko kare ba zai ci ba ko me yake kawo wannan duka kwaɗe yake kawo shi su da yawa kawai daga an zo a kaza kaza ne ai shago na waje kaza ma nashi ne ai wane ne ma nashi ne kai wannan gidajensu a garin nan shi ke na sai a zuwa kulla sai kin je ki kasa gane komi wadda ake ga ta auri talaka ta yi kijin daɗin rayuwa hatta da abincin da za ta cike ba irin shi ke ci ba ke sunan ne kawai kina mata alhaji an bar ki da titir kina ta shan wahalan banza da haka wajibi ne kowa ya kula da wanda zai aura wannan iya da muhimmanci wajen tarbiyya kun ga a lokacin da aka samar da matar da batar tarbiyya ko kuma aka samu mijin da bai da tarbiyya to gaskiya hiran yaron shi ta samu tarbiyya kawai sai dai wani abin da Allah ya ga dama sai wani hukuncin Allah saboda shi a karan kanshi bai da kimtsin da zai iya kimtsa wani bai da tarbiyyan da zai iya baiwa wani da haka kaga zancen ya ba wani tarbiyya bai taso ba da haka kowa ya nutsu ya san wa ya kamata ya aura wa ya kamata ya zama mijinki wace ce ta kamata ta zaman ta zaman to maka a matsayin mata ubangiji su wata laika cha wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum ama yani baiwa mai imani ita ce mafi alheri akan ku aura sama akan ku aure mushrika ko min dangantakarta ko min asalinta yanzu mutun nawa zai aure mace ta shan wahala mala saboda wai dangi ce yana roka da dangin ne nagarta mutum zaman to nagartacce shine awul wajibi ko kai dan gidan wane ne ko ke dan gidan wace ce idan zaman to halayenki da halinka busu da kyau me an wannan dangantakar ka bai dan hali manzo Allah ya ce fasufar bi zati dini taribat yadaka ka zabi mace ma abuci addini wannan shi abu na farko da ya kamata mutum ya kula sannan kuma mutum ya ta'adda sai ana addu'a kai da zakai aure ka rika addu'a Allah hada ka da mace ta kirki ita ma matar ta rika addu'a Allah hada ta da namiji na kirki daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a lokacin da aka yi aure Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi Allah ina roƙonka alherin da ke tare da wannan mata alherin da aka dabi'antar da ita aka halicce ta da shi sannan kuma Allah alherin ka bani sharri kuma ka kare ni wannan mutum ya rika irin wannan addu'a da muhimmanci sannan kuma a lokacin da aka zo kwanciya aure nan ma akwai addu'a da ake karantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah bismillah Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibna ash-shaytan ma razaqtana to ya karanta bismillah da sunan Allah Allahumma jannibna ash-shaytan Allah ka nisantar mara da shaytan wa jannibna ash-shaytan ma razaqtana sannan kuma ka nisantar da shaytan game da abin da zamu zaka arzuta mu da shi kenan na yaro amma zaman to ba bismillah ba komi kawai haka nan zaka zo kwanci aure tsakaninka da kai da matarka sai ku je ku aiho wani ifrit min al-ins ya zo a cikin as-sahihai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma law anna ahadakum yaqulu hina ya'ti ahlahu yau me yasa dayan ku ba zai ce ba lokacin da zai zo iyalin shi bismillah allahumma jannibna shaytan kenan kamar da karanta da wani iya daga iya da muhimmanci kware da gaske wannan duka miye duka wannan shuhuda cewa akan yaron bai zo ba har zuwa bai zo ba ake wanda ake ta wannan gurgurmai na wace ce kamata ka aura waye kamata ki aura sannan kuma da irin addu'o'i na Allah ba ku iya nagari da sauransu to idan yaran suka zo kuma ka amsa da hannu biyu yanda za ka yi farin ciki ka samu yaro na mace ka yi farin ciki ka samu iya mace ɗabi'a ce ta jahiliya take maimaituwa a cikinmu a yau kuma tare da cewa mu musulmai ne ka ga mutum wai baya jin daɗi idan aka haifa mashi iya mace daɗin da yake ji aka haifa mashi namiji ya fi yawa saboda aka haifa mashi iya mace wannan kuskure ne a cikin aƙida kuskure ne a cikin imani wannan ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya wanda Allah ya bamu labarin su idza bushira ahaduhum
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ
ubangiji subhanahu wataala yake cewa mutanen jahiliya idan aka ba mutum albushirin an maka aihuwa idan aka ce mashi an aihuwan mashi iya mace za ka ga fuskar shi ta tamuke ta turmike zuciyar shi kuma ita ma tana cikin kumci akan mi akan wai labarin da aka ba shi an aihuwan mashi iya mace wannan kuskure ne da ka roƙi Allah ya baka mai albarka namiji ne ko mace ne ko mata ne gaba ɗaya Allah masu albarka Allah ya baka su gaba ɗaya in maza ne Allah baka in haɗa ne Allah haɗa maka idan kuma rishin dan shine alheri a gare ka Allah ya hada ka da shine zaman lafiyar ka to amma yanzu zaka san bada ana bambantawa kaga na farko maganar cewa zaka ji maganar tana maimaituwa harshen mutane amma jahilci ne a ce ikri ne ko kuma oral ne ikri yani namiji oral ala alhimmati ba daidai bane wannan ba daidai bane wajibi ne mutum ya dauki abin da Allah ya bashi kuma alheri kai wallahi gidanka bai zama gida ka rika jin wani tausayi a cikin gidan sai an aiwa maka diya mace suna la siyama alaƙanta da ita da mahaifinta kuma ya tabbata cewa iya mata sun yi tausayin uwaye saboda iya maza yanzu gardin na iya samu dama daga ya samu abin da ya samu ya je aure ba shikenan ba wani ya ce wallahi hidimar iyali muke ba ruwan shi da uwan shi ba ruwan shi da uban shi su suka yi yawa amma mata fa gidan babanta ko tai aure gidan babanta yana da muhimmanci a wajen ta a cikin aihuwar diya mata akwai riba da arziki mai yawa yazo a cikin sahihul bukhari manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa man butuliya min albanat bi shay'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sittran minan nar duk wanda aka bashi iya mata fa ahsana ilayhinna ya kyautata zuwa gare su ya ba su tarbiya kunna lahu sittran wannan iya mata za su zama to mushi sitra yani za su sitirce shi daga shiga gidan wuta jahannam manzala yake cewa riwaya man ala jariyataini hatta tabluga jaa yawm alqiyamati ana wa huwa mazallaci duk wanda aka arzuta shi da iya mata guda biyu ya kula da su tarbiyyar su da addinin su da mutuncin su har suka kai inda suka yi rabu da su to wannan mutumin mazallaci ta zamu zo gobe kiyama ne da shi haka ana wa huwa zamu zo tare da shi wace daraja take wannan a cikin wani hadisi da mazallaci cewa duk wanda ya kula da iya mata guda biyu daga biyu abin da ya sama to wannan mutumin sakamakon shi gidan aljanna ne kaga kenan ba karamar daraja ba ce a daidai lokacin da ba haƙi akan namijin ba to ka gani da haka mu yi kokari mu kula da waɗannan abubuwa suna da muhimmanci lokaci ya riga ya tahi abin da ya kamata a can kuma kusan gaba ɗaya ne ko biyu aka faɗi a ciki fatan mu Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a ciki kenan insha Allah ta'ala sai karatun gobe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله